sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na dare yau Talata 26 ga watan Disamba na shekarar 2023. Da fatan an wuni lafiya. To bayan an sha labaran duniya za a ji yadda gwamnatin jihar Plateau take kokarin tsaftace harkar matuka a daidaita saho domin tabbatar da tsaro ga al'ummar jihar. Kazalika Mustapha Nasiru Batsari ya hada mana wani rahoto na musamman kan bukukuwan Kirsimeti sai kuma labaran wasanni daga jihar daga Niger amma fa duk waɗannan sai bayan an sha labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Sojojin Isra'ila sun saki kai wasu jerin hare-hare yau Talata a sassa da dama na zirin Gaza yayin da hafsoshin sojin kasar ke cewa da alamar za a kwashe karin watanni ana wannan yakin. Babu wasu hanyoyin da suka fi wannan sauki wajen rusa duk wata kungiyar ta'addanci a cewar babban hafsan soji Harzi Halabi a yau dinnan Talata yana mai nufin mayakan Hamas. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ne kan wurare sama da 100 ciki har da hanyoyin karkashin kasa da mayakan Hamas ke amfani da su wajen shirya hare-hare kan Isra'ila. Sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya isa gabar Crimea a yau Talata, wanda hakan ya sake janyo cikas ga rukunin jiragen ruwan Rasha da ke yaki wato na yaki waɗanda ke tekun bahar Aswad. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta yi amfani ne da makami mai linzami kuma harin ya lalata jirgin mai suna Novochakas. Mai magana da yawun rundunar sojin Ukraine Yuri Ihnat ya gaya ma muryar Amurka cewa sojojin Ukraine sun samu bayanai game da inda jirgin yake da abinda ya dauko da kuma yadda sojojin Russia ke kare yankin. Ihnat ya kira harin aiki mai matukar wuya saboda abu ba abu mai sauki bane a nutsar da jirgi irin wannan. Matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar Yemen a tekun bahar Al-Amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku sau biyu yau Talata jim kadan bayan a hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya. Fashe-fashen sun auku ne da nisar wajen kilomita 9 daga inda jirgin ruwan yake a tekun na bahar Al-Amar mai tazarar kilomita 83 daga tashar Hodeida ta gabar yammacin Yemen a cewar hukumar zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya din UKMTO a wani bayani na gargadi. Ba a yi bayani kan jirgin ruwan ba da irin kayan da ya dauko da kuma inda ya fito da kuma inda da ya zashi. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaki guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar Al-Arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan. Ana shirin tura jiragen ruwa guda uku din ne masu ruguza makamai masu linzami da kuma jirgin sama na sintiri samfurin PAI mai cin dogon zango biyo bayan wasu hare-haren da aka kai kwanan nan a kogin bahar Al-Arab din a cewar rundunar a wani bayani na daren jiya Litinin. Amurka ta zargi Iran da kaddamar da wani hari da jirgin sama mara matuki ranar Asabar akan tankar MV Chem Flotow a tarzar kilomita 370 daga gabar India, zargin da ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce bai da tushe. A ƙarshe ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan yau Talata ta ce an umarci wasu jami'an diplomasiyyar Faransa biyu su bar kasar saboda wasu take-takensu da suka saba ma ka'idar aikinsu na diplomasiyya. Ma'aikatar ta faɗi a wani bayani cewa ta gayyaci jakadiyar Faransa Anne Boilon don bayyana abinda ma'aikatar ta kira bacin ranmu matuƙa kan take-taken wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa ɗin biyu. ba tare da wani ƙarin bayani ba, ta ce an ayyana mutanen biyu a matsayin waɗanda ba a yarda da kasancewarsu a ƙasar ba, kuma an umarce su da su bar ƙasar.
Da Ibrahim ka Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu za mu bude taskar rahotanninmu da maimacin rahoto na musamman da Zainab Babaji ta hada mana akan yadda gwamnatin jihar Plateau ke kokarin tsaftace harkar adede ta sahu ko kuma nafe. Zainab, gare ki.
A shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Plateau ta dakatar da ayyukan zirga-zirgar babura a cikin birnin Jos saboda yawan hadura da rasa rayuka da ke aukuwa. Majalisar dokokin jihar a wancan lokaci ta amince da amfani da motocin tasi da keke napep don yin sufuri a cikin kwaryar birnin na Jos. To sai dai a cikin 'yan shekarun nan ayyukan asha da wasu bata gari ke yi da keke napep sun yawaita, wanda ya sanya gwamnati farfado da dokar da za ta tantance masu amfani da kekunan da waɗanda suka mallake su ta hanyar amfani da na'urori na zamani. Kwamishinan sufuri a jihar Plateau, Davo Gyang Jatau, ya ce gwamnati ta ɗauki matakin ne don kare rayukan mutane da dukiyoyinsu.
Yanzu kuma ko a keken ma akwai wanda ba a san su ba. Suna shigowa sai su dauke mutane, in sun dauka sai a jaga an gagawa wani wuri. To wannan gwamnati na barista Caleb Mutfang shi abinda zai shafi ran mutum gaskiya ba da shi ba.
Waɗanne riba za a samu musamman idan aka yi wannan rajista na masu keke ne?
Riban na ɗaya shine duk wanda yake amfani da keke za mu san shi, so idan wata matsala ta tashi za mu san inda matsalar take. Shi yasa kin ga cikin tafiyan akwai abin da ake ce da shi QR code. Kowace keke da mai keken zai kasance, idan kin doka wayar ki yanzu kin daga wannan QR code zaki ga sunan mutum da addressin shi da phone number shi, komai da komai shi. Za mu gaya wa mutane kafin ka shiga ka doki wayanka, snapping din shi zai nuna maka information na mai keken, sai ka tura wa next of kin naka sun san keken wanda ka shiga. Kowa da ya san an san shi ba zai so ya je aikata munafurci ba. Ko ba
wani lokaci akan samu keke guda yara biyu ko uku suna aiki da shi, ya za ku warware wannan matsalan?
To wanda ya bada keke mu ba ruwan mu da wanda yake ciki, wanda information na shi ke ciki shi za mu kama.
Mr. Michael Magaji, shugaban kamfanin Geopart, kamfanin da za ta tantance kekunan na napep da masu tuka su, ya ce rajistan da za a yi musu ya kunshi taimako daga bankuna.
Muna so mu taimaka wa gwamnati a san mutanen da suke amfani da wayannan kekuna a Plateau. Za a yi musu registration, za a ɗauki sunayensu, you know, a san waye ke amfani da wani irin tricycle. Bayan haka kuma za a buɗe musu bank accounts, za a ba su BVN, a ba su NIN. To wannan gurin kuma, you know, za su iya samu amfani daga bankuna. Misali a siyo musu kekuna ko a musu wayansu, a ba su wayansu soft loans su yi converting daga petrol zuwa CNG. So kinga wayannan abubuwa suna cikin benefits za su samu in aka gama wannan registration na nasu.
Ko waɗanda muna ganin su da number na Plateau kamar dama sun yi register, za su sake yin register ne ko kuma dai?
To wannan number yake gani na kungiya ne, ba na gwamnati bane.
To yanzu idan a ce ina da keke ina so in je in yi register, ina zan fara zuwa?
Akwai office ɗinmu a Murtala Muhammadu, akwai office ɗinmu a Old Airport Road, kuma za mu bi har zuwa cikin tashama mu je mu neme drivers ɗin, don yana yiwuwa cewa ba kowa zai samu zuwa office ba. So za mu je mu neme su, mu su register, kuma mu ba gwamnati wannan data ɗin.
Akwai kuɗin da za a biya ne?
Akwai registration da su yi, saboda akwai kin san akwai abubuwa da za a yi printing, za a yi producing, akwai handbook da za a yi producing, to duk wannan abubuwa kin san kuɗi ne.
Idan wani ya ƙi yin wannan register, ina hukuncinsa?
Ito kin ji da gurin commissioner ya ce sun ba da umarni cewa duk wanda bai register ba za a bar shi ya amfani da keken ba. So bayan an gama wannan, an ba da deadline ɗin, ba su zo ba, an san mutane nawa, to government za su fara, su kansu za su fara bincike, you know, an za su tambaya kowa ya nuna shaida cewa ya register.
Hajiya Fatima Idris Gindiri, ɗaya daga cikin waɗanda ke harkar sayan kekunan da ba da su ga matasa, ta ce sun yi na'am da matakin tantancewar don tsaftace harkar kasuwancinsu.
Ina sayan keke na fef, muna siya muna ba ma masamari, su kuma muna matukan musu godiya. Domin wanda ya zo ya nuna ci gaba da daɗin tafiya, mukan ji daɗi mu tafi da shi. Har yawa kowanne sun mallaki gidaje mu a ƙarƙashinmu. To mu muna farin ciki.
To da yake kuna ba samari waɗannan kekuna, kuna tantance irin yaran da kuke ba su waɗannan kekuna don wani lokaci akan samu matsaloli ko da na tsaro ne, an sace waya, an sace kaya a cikin keke, kuna tantance waɗanda kuke ba su?
Kwarai da gaske muna tantancewa, domin wannan dukiya ne mai girma. Kamar mu yanzu, kamar BIO in sun tashi za su je su yi nasu. Da two guarantors za su rubuta a yi wannan PT number na keke. Muna kuma registration number a gurin internal revenue. To idan mun gama wannan kuma, idan muka dawo gida saboda kalubalen da muke samu, gefen lawyoyi da kotuna gaba daya. To a nan ma mukan zo mu yi wannan. A gida na zan zo in zauna da ni da yara na, domin ni kamfani na nawa ne mai zaman kaina. Ina da form din, ina sai da shi naira 1,000. Waye sunanka, waye babanka, daga ina kake?
Gashi na an ce za a fito da wani tsari na tantance ku waɗanda kuke ba da kekunan nan da su ma waɗanda suke karɓan kekunan nan. Ya kika ji da wannan?
Amince da wannan abu 100% idan alkhairi yana cikin shi. Kuma ni ina roƙon haɗin kan yaranmu, mu ma a kira su kamar inda na faɗa a ciki, su zo su ba da haɗin kai.
Abdulkarim Mahmud daga unguwar Dogon Karfe a Jos na daga cikin waɗanda suka fara cin gajiyar maida injinan keken nasu zuwa amfani da makamashin gas maimakon man fetur.
A zahirin gaskiya a wannan aiki namu, akwai waɗanda suke shigowa ba aikinsu bane, za su shigo su ɓata mana sana'a. So na ji daɗi sosai da aka ce za a san information na duk wanda yake tukata.
To gashi nan kai kekenka na ga har an canja mata daga fetur zuwa gas.
Akwai wasu kamfani da suka zo mana da talle irin haka, muka ce to wannan ai ci gaba ne, ya kamata mu karbe shi hannu bibbiyu. Zan iya amfani da gas a duk lokacin da nake so, zan kuma iya yin amfani da fetur a duk lokacin da nake so.
To yanzu tun da ka fara amfani da wannan gas, kana ganin kamar wanne yafi sauki?
A zahirin gaskiya wannan gas din yafi fetur sauki, gaskiyan kenan. Ta yanda a rana daya zan zuba fetur na 2,500 kafin in iya samun 9,000 ko 10,000. Amma idan na sa 3 kg, saboda tukunyan namu dan karamin tukunya ne, 3 kg ne, daga 6 na safi zan iya kaiwa har karfe 6 ko 5 na yamma a wannan 3 kg din. Kuma zan iya samun 8,900, kowane kg ina siya 1,000, wani kuma ina siya 950. In kin yi lissafi zai baki 3,000 kenan, ko kuma 2,850. Wannan tsari da aka kawo, kirana ga duk wani direban da yake tuka keke na fef ba a Jos ba, a duka Najeriya ma, idan zai ji shawara na, wannan tsari ne mai kyau.
Gwamnatin ta jihar Plateau dai ta bayo kamfanin kwanaki 30 kacal da ya rajista wa dubban keke na fef da ke aiki a fadin jihar ta Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Ton gaishe ki Zainab Babaji. Daga wannan rahoto kuma sai rahoto na musamman wanda Mustapha Batsari ya hada mana a game da bukukuwan Kirsimeti.
A yanzu haka dai mabiya addinin Krista a duk faɗin duniya na ci gaba da gudanar da bukukuwan Kirsimeti da aka gudanar a ranar Litinin dinnan 25 ga wannan wata na Disamba. A wannan rana ta biyu, wato 26 ga wata na Disamba, da ake kira Boxing Day, mabiya addinin Kristan na ci gaba da gabatar da kyaututtuka ga 'yan uwa da abokan arziki. Rabaran Musa S. Dada, tsohon shugaban kungiyar Kristoci ta kan ne a jihar Niger, ya ce ranar ta Boxing Day ci gaba ne da ayyukan ranar Kirsimeti. kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Abin da ke da muhimmanci a gare mu shi wanda an yi ajiya ranar haihuwa ya yi. Amma na yau dinnan tunanin mutane ne da nufin cewa an kawo kyautai na Christmas a kwatuna daban-daban-daban. Saboda haka sun ana cewa boxing day wato rana da ana bubuɗe kyautan da aka ba mutane. Saboda haka wannan ba wani abu ba ne wanda mun ɗauke shi da muhimmanci. Amma kuma ya zama kamar ci gaban hidimomi da aka yi ajiya domin ranar ɗaya bai isa a yi. Hidima nan ba. Saboda haka an yi transfer waɗansu abubuwa yau baki za a kai ziyara a kai wuraren da za su shakata. Saboda haka a gare mu yana da muhimmanci har yanzu.
Na'am. To akwai wasu ayyuka kaman na lada da ake yi a bangaren Kiristanci a wannan koko dai kawai dai ci gaba da ayyukan su ne muhimmai.
Eto akwai kristoi daban-daban wanda suna da program daban-daban. Wasu sun shirya yau a ziyarci waɗanda suke a prison, ina a ba su wasu kyautai ko a ba su abinci. Wasu sun shirya su aje wuraren da aka tara na kasasu a yi musu gudumawa ta wurin kyautai iri-iri. To ana wannan just domin a sa waɗanda ba su da hali yin wannan bukin kuma a sa su su ji daɗi sun cewa lallai abu yana faruwa irin kamar haka. Domin Yesu ya zo ne saboda talakawa, saboda ceton mutane. Don haka nan dole ne mu yi wannan domin mu sa mutane su dandana amfanin zuwansa.
To rabaran a matsayinka na dattijo a cikin al'umma gaba ɗaya duka da musulmai da kirista ɗin ma kai yanzu kamar uba ne ma. Menene kiran ka ga al'umma musamman abin da ya shafi zaman lafiya da kuma ƙaunar juna?
Na farko ina kira a yi zaman lafiya da juna ko kirista ne ko musulmi ne mace ko namiji tun daga gidajenmu mu yi zaman lafiya da iyalinmu. Na biyu mu koya hali hakuri da juna. Shi Yesu da aka haife shi din ai ya yi hakuri tun yana ƙarami.
To a ranar 25 ɗin dai da dama daga cikin mabiya addinin kiristan sun bayyana jin daɗinsu da zagayowar ranar ta Kirsimeti da aka haifi Yesu Almasihu. Gama dai abinda wasu daga cikinsu ke cewa a nan jihar Naija.
Sunana Hosea Yakubu Challenge a Metumbi, ina ilimi Krista na wannan Ecclesia Equatures gbidi-gbidi. Gaskiya godiya muke ga Allah Ubangiji na sama don ya kawo mu wannan lokaci, muna ce masa mun gode. Yau ne mu Krista muke murna ga Allah saboda yau ne muke nuna haihuwan Yesu Kristi Almasihu. So muna godiya sosai. Kowane Krista yakan shiga hankalinsa yau, ko mai zuwa church ko bai zuwa, saboda mu gode ma Ubangiji bisa ga abubuwan da yake yi mana kullayen.
Sunana Ana Danjuma daga Equatorial gudi-gudi. Ina murna ne domin tunawa da ranar da an aiho mana mai ceto. Mun doke ta da muhimmanci domin ranar ne muka samu asken da ya shigo mana cikin duniya. Yana nan ne kamar yanda an aife yaro ranar da ya cika shekara da sai a mishi birthday. Yau muna birthday ne na aihuwan Yesu mai ceto. Ya kamata mata su mai da hankali mu nuna kauna ga junanmu, mu ba da kyauta ga makwabcinmu, mu kuma nuna ma duniya da cewa yau fa shi ne ranar da an haife mana mai ceto.
To sai dai matsalar rashin tsaro da tsadar rayuwa a Najeriya na daga cikin abinda mabiya addinin kristan suka ce ya yi tasiri wajen rage armashin bukukuwan na wannan shekara ta 2023. A saboda haka ma Rabaran Musa S. Dada ya nuna rashin jin daɗinsa tare da baiwa gwamnati shawara.
Abin da zan yi ya kira ga waɗanda Allah ya ba su shugabanci shine su ji tsoron Allah. Domin kamar yadda ka faɗa yanayin da muke a ciki ba daɗi. Me ya kawo wahala ɗin? Wa za mu ba laifi? Dole ne mun tura ma shugabanni. Da muna ganin inda sun yi abin da ya kamata a yi, kaga mutane za su zauna cikin farin ciki. Bari mu baka kwatanci ɗaya. Christmas to ɗaya ne ana yi a shekara. Gwamnati ta sani dole ne ta biya ma mutane albashi. Amma abin da ina ji a wai cewa wannan wata ɗin ba a biya albashi ba. Da gaya mani yaya mutane za su yabe gwamnati, yaya za su sa ma gwamnati albarka. Tunda an sani wannan bukin za a yi shi kuma ana bukatan kuɗi domin hidimomi. Nan ba a shirya kafin lokacin ba, yanzu lokacin yayi an yi hidiman ba albashi. Kaga wannan irin bai yi ba. Ana cewa gwamnati ne ta lura ta yi abin da ya kamata ta yi domin jama'a su ji daɗi. Kaga yara musamman ba su ji daɗi ba. Mata aye masu hidimomi a kici ba su ji daɗi ba. Gida gaba ɗaya ba ji daɗi ba. Don me? Domin ba kuɗi saboda wani hidima.
Dangane da batun matsalar rashin tsaro da ke ci gaba da addabar 'yan Najeriya a sassa daban-daban kuwa, tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce akwai matakai da ya kamata a ce hukumomi sun dauka tintini amma kawwa yanzu ba su dauka ba.
Wannan gwamnatin tarayya abin da za a yi akwai wa'ensu manyan mu a arewa wanda har yanzu ba su amince cewa mutanen nan a bi su sojojin mu su yi yaki da su ba, sai dai a bi su a yi sulhu. Ana sulhu da mugu wanda in ya same ka zai kashe, ana sulhu da shi a ba sojoji izini mu ajiye maganan son kanmu, mu ajiye maganan kabilanci ko a ina ne a duniya. In aka samu dan ta'adda wallahi ba a musu sauki, sai dai sojoji su bi su a ganyen da karshen su yake. Sojoji su kai musu hari duk inda suke, duk ramukan da suke a hito da su. Sojojin mu suna da ƙarfi amma abun mu a arewa ta shafi addini, ta shafi kabilanci, kuma ba inda za ta kai mu. Mu hito mu ga mu juna gaskiya. Waɗannan mugayen mutane ne yanzu in suka samu Kristan za su kashe, in suka samu musulmin za su kashe, in ma suka samu ma wanda bai da addini kashewa suke. To ya za a yi abu a kyale mutanen nan? A ce ana sulhu da su, ka san inda suke, kai ka kawo su, waye shigo da su da za a yi sulhu da su?
Wata babbar matsalar da ke kawo cikas a yaki da ƴan ta'adda a Najeriya kuwa shine zargin rashin hukunta masu laifi. Shugaban kungiyar Kristoci a jihar Naija, Bishop Bulus Yohana, ya ce matsalar ba ƙarama ba ce kuma akwai buƙatar ɗaukar mataki kamar yadda ya kamata.
Abubuwan da suna faruwa saboda abu ɗaya ne, ba hukunta mutane. Ko wani abu ya faru, in an bincika a ƙarshe shiru za ka je kamar mai kalungu ya faɗa rijiya. Amma in an bincika sai an lura da cewa ga wanda ya laifi an hukunta shi, kowa ya san da cewa ga laifin da aka hukunta shi, ina gani abun ba zai ci gaba ba. Don wannan ba shi ne na farko ba, kuma ina tunani ba zai zama na ƙarshe ba in ba yi
ɗauki mataki.
Sai an ɗauki mataki. Don in kana in baka son wani abu ya faru, lokacin da
fata dai samun sauƙin al'amura da suka hada da na rashin tsaron da kuma na tsadar rayuwar yau da kullum a cikin sabuwar shekara ta 2024 miladiya idan Allah ya kai mu. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Tun gaida na Batsari. Masu sauraro, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16:25-31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 102.5. A duk sa'ar da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kafin mu ci gaba, a shakata da wannan waka.
Wasanni a takaice.
a sa su kwandon mantuwa ne ba su so, in dai ba a sa su kwandon mantuwa to shi kenan yawwa ga aka saita ne yake ka gani ko kenan sun karbi wani abu sun tebo wani abu
irin yanda aka shiga zaman dirshim na cali-cali kenan a birnin Agadez a karashin kokowar gargajiya Karo na 44 na jamhuriyar Nijar inda aka kara tsakanin Difa da kuma Doso waɗanda suka mamaye hidin kokowa na Abubakar Jibo mai dan cibi na garin Agadez kamin daga bisani magabatan kasar da sarakunan gargajiya su yi sulhu tare da saka hannu a lishihu dalilan cali-cali na yin wannan zanga-zangar na mamaye hidin kokowar shine irin yanda suke jin ana aikowa 'yan kokowa da 'yan jarida kyaututtuka alhali an bar su kokowa bayan saka bakin magabata komi ya koma daidai inda cali-cali suka koma aikin su na nishadantar da masu kallon kokowar a yau dai an gudanar da karo na kwanaki na hudu na kokowar gargajiyar ta jamhuriyar ta Nijar na bana kuma har yanzu zakaran kokowar na jihar Doso kuma na kasar cewa da Abdulkadiri mai lakanin suna Isaka Isaka yana tsaye rike da takobin sa za a dai kammala wannan kokowar idan Allah ya kaimu a karshen wannan mako da muke ciki na karo na 44 na takobin gargajiya na jamhuriyar Nijar na wannan shekara ta 2023
Shaushi atakai hamu gate wallahi wallahi
idan ku muka leda a fannin kwallon kafa na Premier League na Ingila Boxing Day na ci gaba da gudana a wannan lokutan na sallolin karshen shekara inda a lokacin hada wannan rahoton aka kammala wasan da hada Newcastle da ta sha kashi 1-3 a hannun Nottingham Forest sai wasannin da ke ci gaba da gudana a lokacin hada wannan rahoton inda Bournemouth ke wa Fulham 2-0 sai Sheffield United da ke wa Luton 2-0 yayin da ake can ana karawa a cikin dare yanzu haka tsakanin Manchester United da Aston Villa sai kuma Burnley da Liverpool saututtukan da kuka ji da can farko na kokowar gargajiya kusancewa sun hito ne daga kamfanin watsa labarai na talabijin da radio na jamhuriyar Niger RTN Haruna Mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
A gai da Haruna Mamman Bako. To masu sauraro kafin mu sallama kuma yanzu ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan lokaci a takaice.
To a takaicen sojojin Isra'ila sun saki kai wasu jerin hare-hare yau talata a sassa da dama na zirin Gaza yayin da hafsoshin sojin kasar ke cewa da alamar za a kwashe karin watanni ana wannan yakin. Babu wasu hanyoyin da suka fi wannan sauki wajen rusa duk wata kungiyar ta'addanci a cewar babban hafsan sojin Harzi Halabi a yau dinnan talata yana mai nufin mayakan Hamas. Sojojin Ukraine sun kai hari kan wani jirgin ruwan Rasha bayan da ya isa gabar Crimea a yau talata wanda hakan ya sake janyo cikas ga rukunin jiragen ruwan Rasha da ke na yaki wato da ke tekun bahar Aswad din. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce ta yi amfani ne da makamai masu linzami kuma harin ya lalata jirgi mai suna Novochaskas. Matukan wani jirgin ruwa wanda ya bi kusa da gabar Yemen a tekun bahar Al-Amar sun ce wasu fashe-fashe sun auku biyu yau talata jim kadan bayan an hango wasu jiragen sama biyu marasa matuka a cewar hukumar kula da harkokin zirga-zirgar ruwa ta Burtaniya. Rundunar sojin ruwan India ta ce za ta tura jiragen ruwa na yaƙi guda uku da wani jirgin sama na sintiri a kogin bahar Al-Arab a matsayin tauna tsakuwa bayan wasu jerin hare-hare kan jiragen ruwa a kwanan nan. Ma'aikatar harkokin wajen Azerbaijan yau Talata ta ce an umarci wasu jami'an diplomasiyyar Faransa biyu su bar kasar saboda wasu take-takensu da suka saba ma ka'idar aikinsu na diplomasiyya. Ma'aikatar ta faɗi a wani bayani cewa ta gayyaci jakadiyar Faransa Anne Boylan don bayyana abinda ma'aikatar ta kira bacin ranta matuƙa kan take-taken wasu ma'aikatan ofishin jakadancin Faransa ɗin biyu.
To masu sauraro, da wannan ne kuma muka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na dare a yau. Sai kuma zuwa gobe da safe misalin karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Rirayen Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya Fiona wa Mainan Dudu da kuma wanda ya sada mu da ku Mr. Carl. Ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asuba ita gari.